الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وللصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وإمامنا وقائدنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، إخوتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
وكي الله تبارك وتعالى ميكو ميكومي ونديكم سا كما دبن دامسا تهنيا ديك تفيد صار ملكن سا يا قدر حضور مدكو او ان رانا تا الحميس رانا مي الخند البركه ا لوكاشي مي تصادا ان مك سابا غباتد دا شيرو مدك دا تاكن الدين النصيحه وندا كما يومنا دا ببان باكو وجن غباتد دا wannan shiri dan uwa da ya kama na ziyara a shekara wadda ta wuce, Sheikhun Malami Al-Imam Abdul Malik Khamis ya zo mana da ziyara da tsaraba kuma ga ƴan uwa almajirai da malamai, wanda kuma Allah tabaraka wa ta'ala muna fatan ya bude masa zuciya da kirji ya nagartar da harsan sa ya faɗa mana abin da shike daidai kurakure, kuma Allah mana gafara. Insha Allah zai gabatar da shirye-shirye tsawon sati guda a nan birnin da muka rama, kamar yadda muka yi a matsayin kwana hudu, barakallahu fikum, kamar yadda muka gudanar da shi a sati yani shekara da ta wuce. To tun daga yau dai insha Allah yanzu akwai shiri a nan radio amfani kare tara daidai, akwai shiri a radio Liberty insha Allah rabbul alamin, kuma gobe a markazin dawa akwai gagarumin muhadara wadda aka shirya za a gabatar tsakanin magarba da lisha. Yau abinda malam zai tattauna mana da mana bayani da haske ilmul maqasid shari'a wa alaqatuhu bil qur'anil karim. To wannan maudu'in shine malam zai mana bayani da kamana haske dalla dalla dai bayan dai. Muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya mu fahimci abinda suke daidai, kurakuran kuma Allah mana gafara, Allah ba mu fahimta kyakkyawa, Allah na gartar da mu su kan tafarki na addinin musulunci. Malam, bala ya tafadar mashkuran ma'ajura.
To assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Assalamu
alaikum. Yan uwa masu sauraron mu ta gidan rediyon amfani da yake nan babban birni na wato da magaram kenan a jamhuriyar Nijar, muna muku gaisuwa ta addinin musulunci kamar yadda malam Salih ya gabatar da ni a matsayina na ɗaya daga cikin ɗalibai da suke wannan ƙasa ta Nijar kenan. Allah ya ba mu iko mun kama ƴan uwa ziyara domin gabatar da wato waɗansu nasihohi da karatuttuka ga ƴan uwa a matsayinmu na ɗalibai, mu kawo ta mu gudunmuwa cikin tafiyar addinin musulunci. To kuma Allah ya ƙaddare mun samu shigowa, za a gabatar da daura wadda za ta kai kusan kwana hudu insha Allah ta'ala, sannan kuma da wa'azuzzuka da kuma karatuka da za a yi dai a wurare daban-daban. Gashi dai malam ya fara bayanin su. To a yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu fara ni da wato wani ilmi da ake kira ilmul maqasid ash-shar'iyya, sannan kuma maudu'i ne wanda yake da fadi kwarai da gaske, wanda ina ganin ya kamata a ce an gabatar da karatuttuka a kansa wurare daban-daban saboda ƴan uwa su fahimci muhimmancin wannan ilimin. To abu na farko da za mu tattauna shi ne me ake nufi da ilmul maqasid. A cikin yaren Larabci me ake nufi da al maqasid ash-shar'iyya, a kuma cikin shari'a me ake nufi da shi, sannan kuma abu na biyu bayan mun fahimci wannan takaitaccen tarihi na wannan ilimin, sannan kuma sai abu na gaba shi ne wato alaƙa shi da alƙur'ani mai girma kai tsaye ko ba haka ba. To waɗannan su dai ne nuqatu guda uku da muke son mu tattauna a kansu bi iznillahi ta'ala. Abu na farko, in muka dibi almaqasidu shar'iyya, kalimomi ne guda biyu, kalima ta maqsad da kalima ta shari'a. su ne kalmomi guda biyu da aka sanya ma wannan ilimi. Kalima ta maqsad, kamar yadda malamai suke cewa ta samo asali ne daga qasada, yaqsudu ko yaqsidu, domin yana daga cikin abin da adda muhimmanci sanin abwabul af'al a cikin yaren larabci da kuma auzan al-kalimat. To yanka ce qasada kalima ce wadda tana ɗaukar ma'anoni masu yawa waɗanda za su kai kusan alal aqalli dai waɗanda ma aka yi amfani da su kusan ma'ana guda tara. To kaga ba kuma su kadai bane, wanda yana daga cikin abin da yake jan hankalin ƴan ummu dalibai. Idan ka ji kalima wani malami ya fassara ta sabanin abin da ka sani, to kada kai gaugawa kuskurantar da shi, domin tana yiwuwa cikin ma'anonin da kalimar take dauka ya fassara kai kuma baka san wannan ma'anar ba. Daga baya akwai tamta ma kuskuren ka, koda ka gane. So wani lokaci indai har ka riga ka faɗi kuskure ne, yana da wahala ka dawo ka ce ma al'umma kai ne baka gane ba, sai shi dan ya ja ka akan wannan kuskure. Allah kai mu nutsari.
Allahumma amin.
Zan ba da misali, kaga qasada yaqsidu kenan fa'ala yaf'ilu, dan abwabul af'al na fi'ili wanda ke harafi uku guda shidda ne, abwabul af'al as-sitta. To wani lokacin ma'anar za ta canza saboda wasali ya canza, wani lokacin kuma ma'anar ba za ta canza ba, zai zama mutu daya. Yana daga cikin abin da kamata dalibin ilimi ya fahimta. To shi wannan ma'anar ba ta canzawa, dan an ce qasada yaqsidu fa'ala yaf'ilu, ko kuma qasada yaqsudu fa'ala yaf'ulu, ma'anar ba ta canzawa. Cikin larabci akwai wato fi'ilan da suna da irin wannan. Kaga a cikin suratul a'raf, inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa dammarna ma kana yasna'u fir'aunu wa qaumuhu wa ma kanu ya'rishun, an yi mara'un kasra. Akwai qira'a ta Ibn Amir da Shu'ba sun karanta wa ma kanu ya'rushun bid-damma. Kaga fa'ala yaf'ilu da fa'ala yaf'ulu, kuma duk ma'anar su daya. To kaga kuma a qira'at kin wadanda duk qira'o'i ne mutawatirai. Kaga dalibin ilimi wanda bai sani ba, yaji wani ya karanta wa ma kanu ya'rushun, shi bai san da wannan ba, sai ce an yi kuskure. A'a, sai ka koma ma ahlus sha'an wanda suka san ilmul qira'at, su maka bayani akwai shi ko babu. Misali na biyu wanda zan bayar a gurguje, har yanzu a cikin suratul a'raf, وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم كو يعكفون على أصنام لهم. كاغا مكدوبا إمام حمزة دكسائي دخلف سنكرنتا واتو يعكفون أصوركم سنكرنتا يعكفون. كاغا كينام فعلا يفعل أنغانيكو فعلا يفعل دفعلا يفعل, kuma dukkan su qira'o'i ne mutawatirai. Duk da yake shi khalaf ɗaya daga cikin qurra da muka faɗa, bi khulufin an idris, ɗaya daga cikin ruwatkin shi, wani yana karantawa ya'kifun kuma yana karantawa ya'kufun, kenan yana da fuska guda biyu shi idris. An gane ko? To wannan shine abin da ya kamata wato mu fahimta a ƙarƙashin wannan. To kenan qasada yaqsudu da qasada yaqsidu duka dai ma'ana guda suke bayarwa, duk da yake ma'anonin da muka ci yana kawo sun kai guda tara waɗanda suka fito a fili banda waɗansu, amma za mu ɗan faɗa saboda ka san ko ka faɗi magana. Ka ba da misali yana daga cikin abin da ke yayin shakka. Abu na farko, kalima ta alqasdu wani lokaci tana nufin as-sahlu al-qaribu, abin da yake kusa kuma yake sahal mai sauki, al-qarib abin da yake kusa. Kamar yadda yazo a cikin fadar Allah subhanahu wata'ala a cikin suratul tauba, inda Allah ya ce law kana aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uka. Kaga safaran kenan qasidan, da ana nufin qariban wa sahlan. Su munafiqai da ta hanyar da za ta fiya ta jihadi, an gane ko ta zama to hanya ce mai saukin bi kuma kusa take, domin akwai hanyar da kusa take tana da wayar biyu, akwai kayoyi misali, sannan akwai hanyar da wato nesa take kuma tana da wahalar bi. To sai Allah ya ce law kana aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uk. Kalima ta alqasdu wani lokaci tana nufin wato alistiqama, istiqamatu at-tariq, hanya ta zamanto daidai madaidaiciya ko miƙaƙiya, kamar da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a cikin suratul nahl wa 'ala Allahi qasdus sabili wa minha ja'ir. Kaga hanya wadda take madaidaiciya ita ce ta Allah. Sai kuma alqasdu wani lokacin yana nufin at-tawassut, yin matsakaicin abu. Waqsid fi mashika waghdud min sautik, kai wato ka tsakaita a cikin tafiyarka ba tafiya ba sako-sako sannan kuma ba tafiya ba wanda take akwai gaugawa a cikin ta to kaga wannan kalima ta al-qasd kenan sannan kalima ta al-qasd wani lokacin tana nufin al-amu ina fata ana fahimtarta in an ka ce al-amu daban in an ka ce al-ummu daban in an ka ce al-immu a larabci akwai shi wanda ana kiran shi ilmul musallasatul lughawiyya akwai muttahidul ma'na akwai mukhtaliful ma'na kaga wannan shi ma ilimi ne mai muhimmanci to an ka ce al-ummu ana nufin mahaifiya ko uwa in an ka ce al-immu nan ma ana nufin uwa ake nufi amma an ka ce al-ammu an kai ma al-hamza fatha yana nufin nufatar wani abu ina fata amince an ka ce wato ammamtu shay'a qasadtuhu na nufaci shi wanda wani su laraba ma ya un suke su ce yammamtu wala tayammamul khabith minhu tunfiquna inja Allah kakku nufaci mummuna to wannan a gurguje kuma a gurguje kalima ta al-qasd tana nufin al-qat'u yankewa in ka ce qasadtu al-uda ma'ana na karya wato icce kenan misali al-ud da aynu to wannan a gurguje kenan sai maqsad nan maf'al ne yana iya daukar ma'ana guda uku ma'ana yana nufin wurin da aka nufata yana nufin zamanin da aka nufaci wani abu sannan yana nufin nufata kanta abin da ake kira al-masdarul mimi kenan kalimar kanta tana daukar ma'ana guda uku sai cikin siyaki za a gane wanne ne ake nufi kaga wannan idan mutum bai san ilmu sarf ba ya zai yi shirarraba su to kaga akwai wahala to al-maqsad dai wato yana nufin manufa abinda aka nufata jam'in shi al-maqasid mislu maskan jam'in shi al-masakin mislu manzil jam'in shi al-manazil to ash-shar'iyya daga ash-shar'u ne kalima ta shari'a kuma aslinta tana nufin al-mawadi' allati yunhadaru minha ila al-ma' hanyoyin da za a bi a gangara aje a samu ruwa ana kiran su ash-shar'u sannan kuma a'a ana nufin wuraren da ake zuwa kuma a sha ruwa an gane ko ko kuma at-tariqul wadih hanya wadda take ko da ba a sha ruwa akan ta hanya ce wadda take babu wani iskari akan ta ba wata matsala ana kiran to shi yasa ma ake kiran ash-shari' babba hanya wani lokaci a larabci in an ka ce ash-shari' ba ana nufin mai shar'antawa ba na ana nufin babban godabe ko hanya muna fahimtar wannan to kenan al-maqasid yana nufin manufofi amma ba manufofi na kowa ba ash-shar'iyya shi kuma ash-shar'u yana nufin hanya ana cewa ash-shar'u ana cewa ash-shari'atu an gane ko Allah ce li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja kina cewa ana cewa shir'a ash-shari'a ko ash-shar'u to ash-shar'iyya wannan suke da alaka da shari'a nan al-ya'u wa ta'u lin-nisba ina fata ana fahimta ta an-nisba a danganta abu zuwa ga wani abu shi yasa zaka ga galibin mazhabobi ana ƙara ya'un da ta'un ko wata aqida ko wata mazhaba ko da mazhaban nan ta shari'a ce ko da ma ta saba mashari'a yanzu kaga in ka ce al-falsafiyya daga ilimin falsafa ne sai an ka danganta abin zuwa ga falsafa kaga in an ka ce al-malikiyya mazhaban da ke bin tafarki na Imam Malik ash-shafi'iyya wanda ke bin mazhaba ta shafi'iyya in an ka ce al-hanafiyya wanda ke bin mazhaba ta Abu Hanifa al-hanabila wanda ke bin wato al-hanbaliyya mukawiya unda ta unda tunu ta halabila ba kawiya unda ta unda ka wani ce an yi kuskure to dan haka dai abinda an ka danganta zuwa ga shari'a wannan shine a takaicen takautawa abin da ya shafi yaren larabci shi yasa dole ina kira zuwa ga masu gabatar da karatuttuka sawa'an wa'azi ne sawa'an muhadara ce sawa'an khutba ne sawa'an dai wani karatu ne abu na farko ka faɗi unwanin karatu a san kan mene za a tattauna abu na biyu ka yi bayanin wannan abin a yaren larabci don ita shari'a da alqur'ani da sunnat da fiqhun da shari'a gaba daya yaren larabci suke kenan ba yadda za a yi a fahimci shari'a ba a fahimci larabcin da kyau ba larabci shine wasila wajen fahimta shari'a ita ce gaya ita ce inda ake son a cimma wato to dole sai mun fahimci wannan kuma sai ka faɗi alaka tsakanin ma'ana ta lugha da ma'ana ta shari'a don galibi ma'ana ta lugha amma ce ma'ana ta shari'a kuma galibi khassa ce shi sai ka an ce lughatan wa istilahan lughatan a cikin yaren larabci istilahan a wajen malaman ilimin da ake karantawa in tafsiri ne an ce istilahan wajen malaman tafsiri in aka ce istilahan cikin littafin hadisi ne wajen malaman hadisi in aka ce istilahan cikin ilimin tajwidi wajen malaman tajwidi in aka ce istilahan cikin ilmul qira'at wajen malaman qira'at in aka ce istilahan a cikin ilimin nahwu wajen malaman nahwu in aka ce istilahan wajen malaman sarf wajen cikin ilimin sarf kita kalma ta istilahan ya danganta da ilimin da ake karatu mun fahimci wannan da kyau to in muka zo wajen bayanin me ake nufi da al-maqasid ash-shar'iyya domin anka ce al-maqasid na al-am ne manufofi to wannan manufofin karatu ne mai yawa wanda zaka kinci mawdu'i ba kadan ba fiye da mawdu'i dubu ke karkashin wannan al-maqasid domin manufofi akwai na shari'a akwai manufofi na gwamnati gwamnati kuma nawa akwai a duniya kaga suna da yawa akwai manufofi na wani dan siyasa akwai manufofi na wani mai kudi akwai manufofi na masu da'awa akwai manufofi na kaza akwai manufofi na mai yawa gare su ina fata ana fahimta ta amma da anka ce ash-shar'iyya fa huwa qaid ya kayyade wadannan manufofi ake yau a wani fanni ake nufi sai anka ce ash-shar'iyya wanda suke da alaka da shari'a to ita ko shari'a ba mu dauka shari'a kamar fahimtar wadansu to yau sai anka ce shari'a suna rufe abin da yake da alaka da fiqh ita ko shari'a a ma'anarta aqida ta shafa wani yaji an ce shari'a tana da alaka da aqida zai yi mamaki ko ba haka nan bari to Allah ya ce shar'a lakum min ad-din ma wassa bihi nuha wallazi awhayna ilaik wa ma wassayna bihi ibrahima wa musa wa isa an aqimu ad-din wa la tatafarraqu fi kaga shar'a lakum min ad-din an shar'anta muku ad-din ad-din ya shafi aqida ya shafi hukunci hukunci na fiqh to amma mustalah ne wanda kama abin da ake cewa alamun bil ghalaba galib yanka ce shar'iyya wadansu ana fitar da abin da ya shafi aqida amma ba yana nufin aqida bai shafe ta ba a'a su mustalah ne nasu to alam bil ghalaba ake kiran shi a larabci abu ne wanda yayi galaba akan wani abu kamar suna yanzu misali na in mun ka ce madina da larabci bai kinuyi da madina madina kalima ta madina ta shafi gari inda ce madinatu da magaram garin da magaram madinatu niyami garin niyami madinatu kano garin kano madinatu sokoto garin sokoto amma galibi an ka ce madina akai shuru ba a kaidi yana nufin madina ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaquluna la in raja'na ila al madinati la yukhrijanna al a'z minha al adhal al madina nan da an fada kai tsaye ba a yi kaidi ba zaka iske ya kuma zuwa ga madina ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to wannan shi ake kira alamun bil ghalaba wannan kaga shi ma abu ne wanda dalibi ilimi ya kamata ya fahimce shi dan wani malami ya ce shari'a yana da alaka wato da aqida kada mutum ya sa tsammanin bai da alaka da aqida kamar yanzu kalima ce ta fiqh wani lokacin ta hatta shafi aqida shi yasa magabata salaf suke kiran aqida al-fiqhul akbar imamu abu hanifa ne littafi al-fiqhul akbar ina fata ana fahimta ta kaga kuma misali da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yema ibnu abbas addu'a allahumma faqihhu fi ddin yace ka bashi faqihu na addini ba yana nufin a faqihu ba irin wannan dan wannan lokaci babu ma mazhabobin ana yana nufin ilimin addini wanda ya shafi mi tafsiri wanda ya shafi aqida wanda ya shafi da ilimin ka da addini bi khairin yufaqihu fi ddin ala bashi fahimta addini ba ana nufin faqihu fi ddin ba wannan mazhabobi ana nufin Allah zai bashi fahimta aqida da shari'a da kuma aiki ina fata ana fahimta ta wanda yana daga cikin abin da nake kira zuwa ga dalibai ƴan uwana mu daina gaugawa kuskurantar da wani mutum ba mu tattauna da shi ba muka san hakikanin me yake nufi kuma ya ba mu dalilan sa domin idan ka shiga gidan radio ko TV ko internet ka kuskurantar da wani kuma aka zo wajen tattaunawa ka gane kuskuren ka to idan ba Allah ya ba rabo ba yana da wahala ka dawo amma in ka kira shi ko ka zo wajen shi wani malami zaka iya zuwa wajen shi wani malami zaka iya kiran shi idan kuka tattauna ka gane kuskuren ka kaga tun baka kuskurantar da shi ba abin ya zo maka da sauki mun fahimci wannan da kyau to al-maqasid na mutlaq ne ash-shar'iyya wadanda suka shafi shari'a kenan duk wani maqsad wanda bai shafi shari'a ba bai cikin wannan sawa'an maqsad ne na wadansu mutane sawa'an maqsad ne na wadansu gwamnatoci a'a nan ba za mu hankalta mishi ba tana yiwa wata gwamnati tana da maqsad wanda ya dace da na shari'a to mu shari'an muka kalla kafin mu gane cewa nata ya dace da na shari'an ko bai dace ba idan nata ya dace da na shari'a sai mu ce ya dace da na shari'a za a yi aiki da shi a inganta shi don saboda shari'a ce ta yadda da shi idan kuma ya saba mu shari'a kuma sai mu ce ya saba mu shari'a kuma ba za mu hankalta mu waye zo da shi ba ko kuma me manufar shi dai wannan maqsadkin ya saba mu shari'a mun gane wannan da kyau to wannan alugance kenan sai mu zo mataki na biyu istilahan shin in aka ce ilmul maqasid me ake nufi da shi a wajen malamai na shari'a a ilmul maqsad kuma nan bi ma'anahu al'am wanda ya shafi aqida ya shafi shari'a ya shafi tafsiri ya shafi hadisi ya shafi usulul fiqh ya shafi dukkan ilmul mukka sawa'an ilmin mukka ne waɗanda suke suna da alaka ne da addini kai tsaye koko a'a ilmin mukka waɗanda ba su da alaka da addini kai tsaye dan ilmul maqasid zaka iske yana da alaka da ilmin mukka da bincike na duniya ta fuskar zai yi hukunci akan su shin sun dace da shari'a ko ba su dace ba wani an ka ce yanzu misali ilmul maqasid yana da alaka da ilimi na misali geography sai ce a'a karbakallah me alaka geography da
ilmul maqasid
da ilmul maqasid sai ce a'a ai shi addini bai bar wani abu ba cikin shari'a cikin geography akwai abin da ya dace da shari'a cikin geography akwai abin da bai dace da shari'a ba to shari'a za ta yi hukunci akan shi kenan in ta tabbatar da mai kyau ne sai mu tabbatar da mai kyau ne in ta tabbatar da bai da kyau mu ce bai da kyau magana ta kare to idan muka zo istilahan malamai sun yi tarifata da dama kowa yayi kokarin yin nashi amma zamu dauki tarifi na wani malami wanda Imamul Badawi wanda ya bincike akan wannan kuma akwai wani littafi da yayi karatu kan wannan zan bada littafi alal aqallu guda uku ba dole ba kuma sai su misali ne na bayar dan kawai ne zan bada littafi uku ya ce a'a an takaita a'a su ne misali ne baka shawara amma kana iya bincike akan wannan ilimi ba littafi ɗaya ko biyu ko uku ba misali littafi na farko shine al maqasid al shar'iyya inda Sheikh al Islam Ibn Taymiyyah akwai wani malami da ake kira wato al-Badawi yayi bincike kan maqasid ash-shar'iyya wajen Sheikh Islam Ibn Taymiyyah kuma ba dole bane sai wajen sa ko wani malami yana yin bincike in ya rubutu kan wannan fannin wannan na farko kenan akwai wani littafi da aka rubuta a Jami'al Islamiyya bil Madinatul Munawwara Madinatu Munzu sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-maqasid ash-shar'iyya inda Sheikh al-Imam Muhammad al-Amin ash-Shanqiti an gane ko wannan malami na kasar Mauritania wanda zai je Saudi ya yi rayuwa a can har ya mutu a can wanda kuma wani dalibin ilimi ne ana kiransa Dr. Muhammad bin Yusuf an gane ko bin Matar yayi binciken al-maqasid ash-shar'iyya bincike ne na takharruj na jami'ai amma littafin yana da muhimmanci kwarai wanda shi kuma muhimmancin sa ya tattauna ne akan al-maqasid ash-shar'iyya wajen ta'sil ka'idoji da ake bi wajen fitar da wannan ilimin saboda ilimin da baka san ka'idodin shi ba to kuskuren ka zai yi yawa a ciki kuma duk lokacin da za a tattauna da kai babu wata ka'ida da za a tattauna da kai wanda kai ka sani wanda za a koma zuwa gare ta sai kuma littafi na uku wanda yana da muhimmanci ilmul maqasid ash-shar'iyya inda al-imam ash-shatibi Imam Shatibi kuma nan kala biyu ne akwai Imam Shatibi wanda ya shahara a ilmul qira'at wanda shi asalin sa Baturi ne mutumin kasar Spain ne ana kiransa Firuh ar-Ru'aini wannan shi malami ne na qira'at mai Shatibiyya wanda shi Shatibi ba suna bane na mutum gari ne ake kira Shatiba wani babban gari ne da yake a kasar Spain wanda musulmi da suka yi mulki a kasar Spain bayan kafin Turawa su kwace mulkin kasar shekara kusan 857 musulmi suna mulki a Turai wanda kuma da yaren larabci suka yi mulki kuma da yaren larabci suka karantar da Turawa wanda ilimin Turai na yanzu asalin shi daga musulmi ne wanda bai karanta tarihi ba ka taika koda cikin Google ne a gaggauce kana iya rubuta l'histoire de l'islam en Andalusie ka gani garuruwan musulmi suna nan har yanzu kuma shine babban guri na yawon bude ido a duniya wanda kuma garuruwan musulmi ne da aka kwaci to Imam Shatibi dai malami ne da yato daga Shatiba to akwai wanda yake da alaka da ilmul qira'at mai Shatibiyya akwai kuma wanda yake da alaka da ilmul shari'a wanda adda littafi al-i'tisam da kuma al-muwafaqat wannan shi ma kuskure ne wanda da yawa daga cikin dalibai suke yi dan an ka fadi wani malami tana yawa sunan shi da wani malami sun zo daya sai ka iske ka danganta ta magana zuwa ga wani malamin da ba shine ya fade ta ba ana buƙatar ka tantance in an ce malam wani shin cikin su wanne ne Shatibin mai alaka da qira'at Shatibin mai alaka da shari'a kaga kamar Ibn Jarir At-Tabari yanci At-Tabari akwai mai Jami'ul Bayan an ta'wil ayatul Qur'an wanda muke cewa tafsir At-Tabari akwai Tabari al-Kay al-Harasi wanda adda ayatul Ahkam cikin mazhab na Shafi'iyya akwai At-Tabari mai tafsiri na Shi'a to an kace At-Tabari akai shiru wanne ake nufi sai ka rubuta littafin da su bambanta maka malaman da suka yi rubutu akan ilimin tafsiri akwai rubutu rubuci kansu wanda suka yi kan hadisi akwai su ilmul rijal wanda suka yi kan fiqh wanda suka yi kan nahw wanda suka yi kan usulul fiqh fannoni misali akwai littafi mu'jamul mu'allifin na Umar Ridha Kahala Dr. Umar Ridha Kahala duk malaman da ya samu tarihin sun yi rubuce-rubuce sai ya rubuta su kamar Fihras na Ibn Nadim wanda ya tattauna ne akan littafin da aka rubuta to kaga in baka san wannan ba sai a faɗi sai ka duk wani malami in ka ji sunan shi karshen ta malami goma ne cikin su sai ka dauko ka kara ma wani malami ka ce wane ya ce ko da aka bincike sai a gane cikin su wanne ne ibn Hajar al-Asqalani da ibn Hajar al-Haytami ina fata an fice ni to kaga wanne ne ibn Hajar kai shiru wanne cikin su al-Asqalani din ko al-Haythami ko al-Haytami kaga an kada ka cikin matsala ina fata ana fahimta ta ibn Kathir al-Qari al-Makki koko ibn Kathir al-Mufassir al-Dimashqi wanne ne daga cikin su kaga
garin su ba da daya ne
ba daya bane to muna kira zuwa ga daliban ilimi shi al'amari na ilimi ba harka ce ta kulli da kulli ba ba dambe bace ko catch an gane ko harka ce ta dalili in baka yi bincike ba zaka je ka fadi abubuwa gidan radio ko TV muna lokacin da waɗannan kafafin yaɗa labarai muna fatan Allah ya tsare mu da ikhlasin mu da aqida mu da mutaba'a mu ta sunna duk lokacin da aka saba sauraren ka yanzu sai shi dan ya saba cewa kai ka kai matsayin da ba za ka yi kuskure ba ka rige ka faɗi magana ta yado a duniya ka dawo ka ce kuskure kai akwai wuya to shi yasa nake kira zuwa ga ɗaliban yan ummu mai hattara mun shigo zamani wanda yake yana da wahala ƙwarai da gaske hanyar samun lada tana da yawa domin waɗanda su amfana da kai suna da yawa kuma zunubin ma da fadawa cikin matsala abu ne mai sauki saboda da yawan mutane za su saurari fatawarkar su abuka cikin matsala Allah ya yi mu nutsari
amin insha Allah
to almuhimmu dai waɗanda littafi na Imam al-Shatibi al-muwafaqat littafi ne mai muhimmanci a ilmul maqasid da rikici littafin da aka shi ba a tarihin ma wannan ilimin shine fara samu littafin da tattaro matsalolin wannan ilimi masu yawa ana fahimta ta to shi wannan littafin da aka rubuta al-maqasid ash-shar'iyya inda Sheikh al-Imam Muhammad al-Amin al-Shanqiti rahmatullahi alayhi wa rahimallahu jami' al-muslimin da ya kawo ta'rifat na malamai da dama sai kawo ta'rifi guda wanda yake ganin wannan ta'rifin yafi kusa daga ilmul maqasid don ana son ta'rifi ya zama to jami'un mani'un ya tattaro dukkan abin da ake bukata kuma ya hana abin da ba a bukata ya shigo sai yake cewa ta'rifi wanda kashi al-Imam al-Badawi shine abin da ake nufi da al-maqasid ash-shar'iyya istilahan kenan al-hikam allati aradaha Allah min awamirihi wa nawahihi لتحقيق عبوديته وإصلاح العباد في المعاد والمعاش ياتي وانا شيدا بنا كيلو فيه ياتي ابنا كيلو ده علم المقاصد الحكم حكمومي jam'idina hikma ba al-hukmu bane kaga in ka iske littafi babu wasali shin al-hukmu aka nufi ko al-hikamu ake nufi ko al-hakamu aka nufi
kuma ko wanne ma'ana shi daban
wanne ma'ana shi daban
barakallahu
kaga dalibin ilimi wanda bai sani ba shin sa kaga malami wanda ya karantu shi da yazo zai iya fahimta cikin su wacce ce saboda ya san larabcin ya sai da ake sarrafa shi kai da baka san wasali ba sai ka dauka ka buga guda sai an ji kuma a gane kai kuskure to al-hikam jam'idina hikma wato hikmumi التي أرادها الله وأن الله سويك نفي من أوامره دقى أمر ننسى كو أمر نو ننسى أمر ني دي يي كلا دبان دبان ونواهيه دهان دي يي دو من إنك دو في شريعة قبات ايا تاجي نودي أكان أبو بوا قدا هؤزوا بير أمر ني أكوي أبو بيو كاركشنسا هاني أكوي أبو بيو كاركشنسا سيب قدا وندي كيس أكاس أكيا umurni shine umurni na wajibi abinda anka umurce ka anka ce tilas sai kai
misali
wa aqimus salata ku tsai da sallah umurni ne da Allah tsai da sallah wajibi ne
haka
ina fata da fahimta ka wato wa'budullaha ku bauta ma Allah wajibi ne don Allah bai halicce ba sai dan bauta kuma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun sannan umurnin ne in ba da wajibi bane to sai a samu qarina wata alama take nuna ba wajibi bane to sai a maida shi umurni ne na mustahabbi ko mandubi ko marghubi a wajen wasu malamai duk ana fada ina fata ana fahimta ta sai kuma hani shi ko hanin nan ko zaman to hani ne na tahrimi na haramta maka wala tushriku bihi shay'an kar ku yi shirka da Allah shirka haramun ce fala taj'alu lillahi andadan kar ku sauya wa Allah kishoyi hani ne na tahrimi mun gane wannan ko kuma ya zamanto a'a hani ne wanda ba na haramci ba sai zamanto na karahiya karahiya waga kuma ta tanzihi domin karahiyan ma akwai ta tahrimi akwai ta tanzihi an ina fata ana fahimta ta to shine ake kira alwajib ko almandub ko almuharram ko almakruh in yana da alaka da hani sai kuma almubah abinda yake tsakatsakiya shi mubahun shine abinda in kai baka da lada in ka aikata shari'a ta barka kana da zabi dai a takaice an gane ko ka ci tuwo asalin shi don ka ci tuwo ba lada gare ka ba don baka ci abinci ba ba lada gare ka ba sai in yana da alaka da abin da zai cutar da kai in baka ci ba za ka mutu to nan sai a wajabta ma ba don saboda shi cin tuwon asalin shi ba wajibi ne saboda zai da alaka da tsayar da rayuwarka don mu fahimci wannan da kyau to wannan kenan to kenan waɗanga abubuwa guda biyar alhikam cikin awamir umurnin da Allah ya yi wani wahi da hannun da Allah ya yi to hikam a dunkule abinda ake kira jumlatan inji malamai shi ne cewa duk abinda Allah ya yi umurni da yi shi ko na wajibi ne ko na mandubi ne wanda ba wajibi ba ko ka gane ko baka gane ba ko waninka ya gane ko waninka bai gane ba to akwai alkhairi a ciki don ilimin bayi bai isa ya kai ilimin Allah ba dan haka an kace Allah ya ce ai bu koda kai kai boko kai mi kai bincike ko shari'a ko mabini
har yanzu ba gano ba
to ba shike nuno babu alkhairi ba kai dai ilimin ka bai kai can ba dan ba a kwatanta ilimin ka da na Allah to wada wahihi da hannun Allah shi kuma hannun Allah ko na haramci ko ba na haramci ba ko ka gane ko baka gane ba ko waninka ya gane ko waninka bai gane ba ko cikin wani ilimi ne ko cikin wani bangare ne na rayuwa ko da ba a fahimci akwai illa ba to akwai illa don Allah ba zai hana abu ba face sai abin nan bai da kyau wannan uslubi ne mai kyau daliban ilimi su bincike kanshi in ka tashi sai ka dauki al-awamir wannan wahi kaga sai ka samu ayoyin da sun ka zo da umurni da hani ko wani umurni ka dauko shi ga dalilin yin umurnin ga fa'idodin da ke karkashin sa duk hanin da a cikin alqur'ani ga hanin ga illolin da suka sa shari'a ta hana a yi shi kaga ka samu maudu'i mai fadi haka in ka dauki hadisi ka shiga duk hadisan da suka inganta sahihul bukhari sahih muslim ka kama bin umurnin da suka zo kaga ai sai kai shekara 20 kana karatu ana jako to wannan kenan to sai kuma malam yace to me yasa aka hikam sai yace li tahqiqi ubudiyyati don a tabbatar da bauta ga Allah domin umurnin da hanin don a tabbatar da bauta ga Allah da mutun zai zauna tun daga safi hammare ci bai ci abinci ba ba za a ce yayi azumi ba sai in yayi niyyar bauta ma Allah tahqiqul ubudiyya shi yasa abincin da kake ba iyalinka idan kai niyyar ba su dan saboda Allah ya umurce ka to duk abincin da anka ci lada gare ka duk da wani iyalinka gaba daya kana da lada amma da sharadi in kai ne don saboda Allah ne ci ai amma in ka ci a zan yi dai saboda ka san damun mutane suke yi kenan kai son eh kake su
asabaka lahiya
yawa a baka lahiya to baka da lahiya bacci asalin shi mubah ne kai bacci mubah ne amma idan ka ce bari in kwanta don saboda in samu in tashi da daddare in samu in yi nafila ko in samu jami'in sallar asuba to wannan baccin da zaka yi gaba ɗaya kana lada amma in ka ce kai na gaji bari in samu in warkade in huta shikenan kai hutu ne kake nema ba ka da lada shi yasa Sheikh Al-Allama Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen rahmatullahi alayhi wa rahimallahu jami'al muslimin yake cewa ahlul yaqdati 'adatuhum 'ibadat wa ahlul ghaflati 'ibadatuhum 'adat
Allahu akbar
yace ahlul yaqza mutanen da masu kaifin hankali masu basira waɗanda suka san abin da suke to adatuhum al'ada su ta rayuwa abun da suke a al'adance ibadat ibada suke komawa idan za su bacci sai su yi niyyar don su samu hutu su cigaba da bautar Allah idan za su ci abinci sai su yi niyyar wannan abincin
an samu riba biyu
riba biyu ga lada in abinci ne ga koshi ga lada saboda sun yi ci abinci ne don su tashi su bauta ma Allah su samu karfin bauta ma ubangiji
kaga al'ada ta kuma ibada
wa ahlul ghafla marabkana mutane wanda suke marabkana masu gafala su kuma wato ibadatuhum adat ibada su al'ada ce su dai an sun san ana sallah sun ga ana yi su ma za su tashi su yi sun gaji sallah za su yi sallah don saboda sun ga daga iyayensu to dan ka ga daga iyayenka shine hujja
ba manufa ba
kaga babu manufa to wannan yana daga cikin abubuwan da ya kamata mu gani li tahqiqi ubudiyyatihi wa islahi al'ibad kuma dan saboda a canza halayen mutane fil ma'ashi a cikin rayuwa wadda muke yi ta yau wal ma'ad da rayuwa ta gobe wannan shine tarifi wanda malamai suka zaba kuma babu dole bane don mun ce malamai sun zabe shi wasu daga cikin malamai in baka ga dama ba kai ma ka zabe wanda kake so ko ma kai naka sai a dashi bisa mizani ko ba haka nan bane saboda matsala ta ilimi ba abu ne wanda ake kullewa sai wani a kowa zai yi ne amma a dora akan mizani a gani shin daidai ne ko ba daidai ba haka wannan kenan abu na gaba kafin mu ji zuwa ga tarihin ilmul maqasid tunda ita ce nuqtan mutabiu a guguje shine cewa an yi sabani shin ana ta'lili na a bayyana hikimomin da ke cikin al-maqasid al-shar'iyya ko kuwa wannan ilimin wasu masu musayar da akwai maqasid al-shar'iyya ba kwata-kwata waɗansu malamai suka ce za a iya yin ta'lilin dukkan ahkamu al-shar'iyya waɗansu malamai suka ce a'a dukkan su ba a yi kina kaga su musayar da ilimin maqasid al-shar'iyya ba wasu suka ce a'a za a kasa su ne gida biyu akwai abinda ana ta'lilin shi a bayyana hikimomin sa akwai abinda ba a ta'lilin sa kenan nan mun samu mazhaba guda uku to kaga ta'lili mutlaqan zai kai mu ga bayyana wata hikima tana yiwa kaje ka bayyana hikimar da abinda me yasa Allah ya ce ayi sallar azhar raka'a hudu yace ayi la'asar raka'a hudu ayi subahin biyu magriba uku isha hudu kaga nan ta'lilin waɗannan raka'o'i in kace zaka shiga ka shiga matsala amma kana iya ta'lilin ita sallar karan kanta misali wa aqimis salata li dhikri allati ma annabi musa ka tsayi da sallah don tunawa da ni kinan kaga yana daga cikin dalilan da suka sa aka shar'anta sallah aka shar'anta sallah a tuna da ubangiji haka mun gane wannan da kyau to wannan kenan don haka ta'lilin abu to wanda suka ce ba a yi kuma sai a ce musu a'a shi ta'lilin nan kamar da zamu zo cikin tarihin sa akwai shi yazo a cikin alqur'ani da sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam abinda zo kuma cikin alqur'ani da sunna ai magana ta riga ta kare ba sai mu isa ma zuwa wajen sahabbai ba ko malamai mun gane wannan da ke ko to wannan kenan sai mu kasa su gida biyu kuma in za a ta'lili intabihu sai an yi ta'lili ingantacce yanzu misali turawa suna yakar har taliban ilimi da malamai cikin ilmul maqasid tunda suna kawo shubuhat wanda shi babi na shubuhat babi ne mai fadi ash-shubuhat al-muta'alliqa bil qur'an ash-shubuhat al-muta'alliqa bis sunnah ash-shubuhat al-muta'alliqa bil ulum al-ala ash-shar'iyya wal lughawiyya ash-shubuhat al-muta'alliqa bi ilm al-fiqh wal madhahib ash-shubuhat al-muta'alliqa bi ilm al-hadith الشبهات المتعلقة بالعلوم الشرعية الشبهات المتعلقة بالمقاصد الشرعية الشبهات المتعلقة بالجوانب الدنيوية النظريات والمصطلحات الشبهات المتعلقة بعلم التاريخ والمتعلقة بعلم بالإعلام والمتعلقة بالأمن والمتعلقة بالقضاء كاسونا دي سونا دي يوا ya kamata ɗaliban ilimi a zagidan ce wajen binciken waɗannan abubuwa to sai suna nuna cewa to ai an ce sallah yanzu wani sai ya ce maka sallah me yasa aka shar'anta sai a ce a dan saboda jikin mutum yayi kyau ka samu ka dan motsa jikinka sai su kaga ashe wanda zai yi gudu na awa daya
ba bambanci
sport ne kace ai to kaga wanda ya gudu awa daya yayi sport jikin shi ya abanga kin da haka bai da bukatar wannan duke-duke din nan to kaga dole sai an hankalta mu ta'lilin nan ya zama to ta'lili ne ingantacce wanda ya dace da shari'a wallahu ta'ala a'lam to sai mu zo cikin tarihin wannan ilimin idan muka duba cikin wancan littafi da aka rubuta al-maqasid al-shar'iyya inda Sheikh Muhammad al-Amin al-Shanqiti ya kawo tarihin wannan ilimin yace ya zo cikin wato alqur'ani mai girma galibi Allah yana fadar illolin da suka sa ya shar'anta ibada ba dan cilis bane ga Allah ya fada a ya ganin damar sa ne misali me yasa Allah ya ce mu bauta mishi sai ce ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun dan ku samu takawa shi sa aka shar'anta muku ibada daga cikin ibadan nan ma wasu a khasa ma Allah yake rai wannan dan na am ne an gane ko yake cewa ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun ina fata ufince ni sannan inna allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun kafin cikin alqur'ani la'allakum cikin qur'ani suna da yawa ina fata ana fahimta ta to wannan na farko kenan sai abu na gaba cikin sunna ta manzo sallallahu alaihi wa sallam akwai ilmul maqasid misali hadithin da yazo cikin sahih al-bukhari ya ma'shar ash-shabab man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj ya ku taron matasa wanda ya samu ba'a wanda sun kace ba'a shine kudi wasu sun kace ba'a shine wanda ya samu abinda zai daukar dawainiyar iyalin sa to mu dauke shi dawainiyar iyali gaba daya domin kudi ba su kadai ne dawainiyar iyali ba sai ya zama to kana aiwa biya ma matarka bukata mutumin da yake da miliyar 10 amma kuma yayi zuwa ga mace kaga nan ba'a ba zance babu ba'a kina ita ba'a ta shafi dai daukar dawainiyar mace umuman kuma gargadon ikon ka sai ce fa ya tazawwash yayi aure don mi sai ce fa innahu aghaddu lil basar shi yake wato kauda idon ka daga kallon matan mutane ma'ana yasa ka baka dauka hankalinka zuwa ga matan wadansu tunda kai Canada wa ahsanu lil farj kuma shine yafi kariya ga farji nan ahsanu da sadu ne ba ahsanu da sinun mafi kyau an gane ko kenan kaga ashe suna daga cikin al-maqasid ash-shar'iyya da an kace ayi aure saboda mutun ya samu ya kare kanshi ya samu iffa kame kai daga mi daga fadawa cikin zina kaga wanda nassi ne hadisi ne kuma ingantacce dukkan malamai sun yarda da cewa wannan hadisi ingantacce ne to kaga ashe ilmul maqasid akwai cikin al-qur'ani wannan misali ne muka kawo ilmul maqasid akwai cikin hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam sahabbai ma sun yi amfani da shi in muka duba zamanin sayyidina umar ya hana wadansu sahabbai musamman irin su hudhaifa su aure ahlul kitab hudhaifa ya tura ma sayyidina umar duk da yake yana shugaba to me dalilin a hana muna auren matan ahlul kitab kuma qur'ani ya halatta muna sai sayyidina umar ya ce a'a ba na haramta muku bane yace wato inni akhafu an tu'atul mumisat minhun ina tsoron ko aure karuwai daga cikin su saboda mace idan tana da kyawu kyawunta yana janta zuwa ga karuwanci ko rashin zaman aure tana ganin kawai jikinta ya isa koyo ka sake ni akwai wanda zai aure ni kamar yadda take ya tawsiya bayan ta kashe mata aure ya kai uku ko hudu diyar ta fara ma mahaifiyarta nasiha ta gane hanyar nan ba ta rikin ta take ta ko ni da ban yi kyawun ki ba ubanki shi Allah 11
kai muni to ballantana ita
to ballantana ita kenan kaga to sai sanan aure ce ina tsoron ko aure mi al-mumisat
haka
karuwai daga cikin su sannan kuma sanan aure ce ah to kuma ina tsoron kyawo ga matan ahlul kitabi ko ba su ga ƴaƴan musulmi suna son aure sai ku auren musulma ku te ku aure wa ta ahlul kitabi saboda kyawun su ƴaƴan musulmi su yawa dan da ba su da aure yace wa kafa bidhalika fitna
Allahu akbar
wanga ya isa zaman to fitna sannan ga Hudhaifa shi a matsayin shi babba ne jagora ne ana kallon shi a matsayin kudwa kaga sai mutane su hada sai kuma labarin ya zama fitna to kaga ashe akwai lokacin da maqasid ash-shar'iyya ake hankalta musu ta wata mahanga wanda yana daga cikin abin da yawa daga cikin dalibai rashin karanta wannan ilimin ya kai su suna yi maganganu na ilimi karan tsayi saboda ba son karanci wannan ilimin ba shi yasa ina kira zuwa ga dalibai ƴan uwana wannan ilimi ilimi ne mai zaman kansa yana buƙatar ayi karatu su don shi zai fitar da kai daga cikin waɗansu abubuwa ka zo ka iske ana wani abu ka ce wanga abin haramun ne bai da alaka bai dace a yi shi ba mutum yazo ya zabura ya ce ai kuɗi yanzu da muke amfani da su sai fa ai bid'a na zamanin manzo Allah
sai
eh ko yace ba su da zakka ah yo in yace ma bid'a ne ma amfani da kuɗin to ai zan ci zakka ma bai kota su ba to kaga yanzu misali yazo yace maka ai zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ayat da tace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko hadisin da yace ai amfani da sifa babu to naka amfani da sifa kafirci ne bid'a ne kaga mi bai san al-maqasid ash-shar'iyya ba amma yanzu in ya karanta usulul fiqh ya karanta al-qawa'id al-fiqhiyya ya karanta al-maqasid ash-shar'iyya kaga zai fahimci dadi aka sama gaba to yanzu irin wannan in yanzu sai ce maka ai shi ba ruwa ne da fiqh fiqh daga bana aka rubuta shi kaza 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 bai san usulul madhahib ba usul lati buniyat buniyat alaiha al-madhahib sai ka tambaye shi kana shan hura ko baka shan hura nan yankin muna da ake amfani da hura kana shan hura ko baka shan hura ce yana shan hura sai ce to yanzu ba ne aya karara ko hadisi inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya ayyuhal ladina amanu ishrabu hura in ko babu ta wallahi sai ka daina shan hura sannan kuma kana sanya TC ko gezna ko shadda ko baka sawa ce to wallahi sai ka bada aya da wadda tace ilbu ya ayyuhal ladina amanu ilbu su gezna in babu ban yadda ba kuma duka ka min wani abin nan in kace zaka kawo ba nasi ba kenan kai ka yarda ka kawo fiqhu a karba a musulunci amma magabata ne abuka da su kawo ba kaga wannan rudi ne shi dan ya rudi ka tunda ka yarda kai kai ka ɗebo ayoyi ka bada wata fahimta tunda babu sunan hura cikin Qur'ani ni ban taba ji ba akar wa kallahu sannan cikin hadisi ni wallahi ban taba ganin hura ba iya binciki na to kai kamar inda an kawo hura sai ce a'a akwai yadda ai a fitar a to su ma haka ne magabatan su kai suka fitar da irin su kumcumci yana daga cikin abin da ke haddasa mu fitinoni a kasashen musulmai matasa da su yi karatu suna ganin su malamai ne sai su zo da wasu fatawoyi ghariba wanda malamai kaga sun yi har cikin ilimin tafsiri gharaibut tafsir ka zo da wasu fatawi al fatawa al ghariba wal ijtihadat al ghariba dalibin ilimi bai gani bai ce shi zai ijtihadi yayi fatawa shi zai gabatar da kaza duk wannan sai ya kara abka mu makiyan mu su samu dama wanda waɗanda suke gabatar da karatun ba su nuna ba su bada abin a karkace a je ai aiki da shi a karkace su samu damar da za su yi karamu a cikin gida su huta Allah subhanahu wataala ya mu tsari to kaga kenan a ilimin tarihi na musulunci tun zamanin alqur'ani akwai ilmul maqasid ash-shar'iyya a cikin hadisi akwai shi a cikin zamanin sahabbai akwai shi kuma magabata suka yi rubuce kansa akwai shi za a tattaro malam wani yayi rubutu har daga baya ma tunda bayan Imam Shatibi ne malamai ba suka fara yawaitawa da zaka iske babi ne ake yi amma Imam Shatibi ana ganin shine fara tattaro mas'alolin ya hada su a wuri daya kamar yadda Imam Shafi'i ana ganin shine fara tattaro mas'aloli na usulul fiqh ya hada su a wuri daya in ka diba cikin ar-risala ba risala wannan ta Abu Zaid Al-Qayrawani ba risala wacce ta Imam Shafi'i ta ilmul usulul fiqh wagga risala ta fiqhul malikiyya ce wagga cikin usulul fiqh ne kaga yanzu an kace maka risala akai shuru wacce wacce risala wacce ta Imam Shafi'i ta usulul fiqh ko wagga risala ta Abu Zaid Al-Qayrawani kaga in baka sani ba kullun kana ganin kai karatu alhali ku kai ne baka fahimta ba Allah ya taimake mu to akar maka Allah wannan shine takaitaccen bayani game da ta'rifi na علم المقاصد دكما tarihin ilmul maqasid a takaice wanda duka misalai ne nake bayarwa mai so ya koma wadannan littafai da na fada ko wadansu littafai da aka wallafa cikin wannan fanni don ya san tarihin wannan ilimin sannan ya san ka'idodin sa koko ya san yadda ake ikhtisarin sa akwai malamai da dama da suke littafai mukhtasara wadanda suke kamar takaitattun littafai da su dalibi ya kamata ya fara sannan kuma shi wancan al-maqasid ash-shar'iyya inda Sheikh Muhammad al-Amin ash-Shanqiti rahmatullahi alayhi wa rahimallahu jami'al muslimin ya tattaro ka'idodin da ake bi don tace wannan ilimin to kaga shi ko wancan na Imam Shatibi ya tattaro mas'aloli masu yawa da haka ne dalibin ilimi zai fahimtar karatu da izinin Allah sai mas'ala ta karshe ta uku shine meye alaqa wa alaqatuhu bil qur'anil karim meye alaqa wannan ilimin da alqur'ani mai girma domin musulmi dai har dan qur'aniyu wanda kace ba dan qur'aniyu ne kaga ne ya sa alqur'ani shi bai da komai sai alqur'ani ba duk abinda za a kawo shi bai da komai sai alqur'ani to bari a fara
rasu da kalakatu an
gane eh masu wanda kace ma kalakatu ba saboda me yasa suke cewa kalakatu wai su bu sirrin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba shi rasu wannan fim wai wani mutum na ya faɗa shi yasa sai kace kalakatu eh to kaga wadannan mutanen yanzu idan muka kawo hadisi ba su yadda ba idan muka magana wani malami ba su yadda ba idan muka magana sahabbai ba su yadda ba amma ai muka kawo alqur'ani fa
shikenan
kaga ai an kai karshe tunda ai muka da alqur'ani ba ai shikenan eh an kai sai dai ba dai cikin musulunci ba to Allah subhanahu wataala da kansa Allah dai ya saukar da alqur'ani duk musulmi mun yarda da alqur'ani magana Allah ce to Allah da kansa ya fadi maqasid na saukar da alqur'ani mai girma Allah da kansa ya fadi maqasid na saukar da alqur'ani mai girma ga su na farko Allah subhanahu wataala yace ya sabkar da alqur'ani don a tabbatar da tauhidi ya sabkar da alqur'ani don a tabbatar da tauhidi kuma ya sabkar da alqur'ani don saboda a yi wa mutane gargadi da shi an gane ko kuma ya sabkar da alqur'ani don a isar da sakon shi zuwa ga mutane Allah yace hadha balaghul linnasi wannan alqur'ani sako ne zuwa ga mutane kenan a isar da shi zuwa gare su kenan li tablighihi ila an-nas wali yunzaru bihi an sabkar da alqur'ani don a gargadi mutane cewa akwai azabar Allah ta duniya da ta lahira don wani an kace gargadi sai ce azabar lahira fir'auna ana Allah halakar da shi ba adawan ne Allah halakar da su samudawa anan duniya ne Allah halakar da su dan haka li yunzaru bihi ba tana alaka da lahira bane
Allahu akbar
kadai وليعلموا انما هو اله واحد دون كما san cewa abin bauta wanda ya kama yancancanta a bauta mishi akan cancanta abu guda ne shine Allah subhanahu wa ta'ala waliyadhakkara ulul albab kuma saboda masu ma'abuta hankulna su wa'astu wannan Allah ne da kanshi ya fada ba mu ne muka kikiro wannan ayar ba aya ce ta karshe a cikin suratul ibrahim daga cikin dalilan da suka sa al-maqasid wadanda suka sa Allah ya saukar da alqur'ani Allah ya fada don a karanta shi a karanta shi kuma yadda Allah ya saukar da shi ba yadda kai kake so ba dole sai ka je wajen malamai ko laraba sai an koyi musu alqur'ani dan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam larabawa ne amma musu yadda da larabcin su ba sai da suka je koya musu ko ba ka nambari kuma kana ganin larabawan ma yanzu ana zuwa musabaka baki dan afrika yi na farko laraba su zo baya dan a duba maka qur'anin ba wai na larabawan bane a'a na wanda ya karatu ne ya iya kuma alƙalan ma larabawa ne kuma sun fi so in ma su ne sun fi so nasu da na wani amma kuma dole su ba wanda ya cancanta in za a yi adalci to Allah ya ce wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila kaga Allah ya ce faraqnahu wasu malamai suka ce nan faraqnahu shine mun rarrabe shi mun saukar da shi ba lokaci daya ba ko faraqnahu shine muka rarrabe bayanin sa daki daki duka yana dauka litaqra'ahu 'ala an-nas dan ka karanta mutane shi ashe an saukar da qur'ani dan a karanta shi ba dan musulmi su kwashi al-qur'ani ba su zuba gidajen su bari har su yi kura kuma Allah yace kadhalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qablaha umamun litatluwa alaihim alladhi awhayna ilayk litatluwa allamu lam ta'lil dan ka karanta musu ashe an saukar da alqur'ani don a karanta shi kuma ba a ce yara irin su karanta shi ba ka san mu yanzu kowa shin son shiga dan shi makaranta ya karanta alqur'ani har da ci amma kai kana nan uba baka yi fatiha ba to kana nufin sallar da kake yi ga kana zaka yi ran tashi alkiyama in ka zo kai zaka ce a Allah dai na son har da ci alqur'ani kai baka yi karatu sallah ba wannan amsar ba a amsar ta a can sannan Allah ya ce daga cikin dalilan da suka sa ya sabkar da alqur'ani al-maqasid li inzali alqur'ani al-karim ko li tanzili alqur'ani al-karim Allah ya ce ya sabkar da shi ne don a bayyana shi kuma don a yi tunani ba wai kai a karanta ba a waci a yi tunani game da al'amarin alqur'ani wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun litubayyana Allah ce wa manzo sallallahu alaihi wasallam musamman maka da alqur'ani don ka bayyana ma mutane shi nan sun ka ce bayanin shi inji shaykhul islam ibnu taymiya wato bayanul alfaz wal ma'ani a bayyana lafuzzan alqur'ani kada a boye ko kalma daya ko harfi daya an gane ko sannan kuma a bayyana ma'anonin alqur'ani wa la'allahum yatafakkarun dan mutane su yi tunani sannan Allah subhanahu wa ta'ala ce daga cikin dalilan da suka sa ya sabkar da alqur'ani dan saboda ai hukunci da shi inna anzalna ilayka alkitaba bilhaqqi litahkuma bainan nas bima araka Allah dan kai hukunci bainan nas nan bai ce bainal muslimina ba bai ce bainal muslimina wal kufara ba bainan nas a gaba ɗaya din mutane ai musu hukunci da abinda alqur'ani ya zo da shi wannan shine gaskiya shesa in muslimi yayi ƙarya mu zamu ce ƙarya ce in muslimi in kafiri ya faɗi gaskiya zamu ce gaskiya ce don in kafiri ya faɗi gaskiya muka ce ƙarya ce to kinan yanzu mu ma mun yi kuskure ba sai ko mun fahimta ba to sannan kuma an sabkar da alqur'ani don a yi tadabburin ayoyin sa sannan kuma mutane su wa'astu Allah ci kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkaru ulul albab dan saboda mutane su yi tadabburin ayoyin sa a tsaya ayi tunani a gane su sannan kuma sannan ayi ma'abuta hankula su wa'astu kaga ba a saukar da qur'ani ba dan saboda yanzu misali rashin tadabburin alqur'ani shi ya kai mu yau da an samu wata matsala sai mu rasa inda zamu rashin tadabburin alqur'ani shi ya kai mu da an fara tafsirin aya daya an kai minti 5 zuwa 10 sai a ce wannan ba tafsiri bane amma wane ne mai tafsiri shine wanda zai fassara izu daya a cikin awa 1 da rabi ko awa 2 an kari sai a ce alhamdulillahi rabbil alamin to kaji karatu a wannan ai mushkila ce fahimta alqur'ani abu ne mai muhimmanci ba a karatun nassi ba a san asbabul nuzul ba a san lugar dake ciki ba nahwan sarfan al-maqasid al-mawjuda al-qawa'id al-usuliyya al-mawjuda al-ahadith allati tufassiru al-aya al-ayat allati tufassiru al-aya aqwal as-sahaba aqwal as-salaf haka kawai kazo kai tagaya mutane abinda kake so hirata kake son ka gaya mana koko kana son zaka gaya mana menene tunda ilimin ba kai ka fara aiki akan sa ba kai ba kai ka fara bincike ba ko rubuce akan wannan su daga cikin dalilan sabkar da alqur'ani Allah ya ce don mutane su wa'astu fa inna ma yassalnahu bi lisanika la'allahum yatadhakkarun sannan duk sin dalilan sabkar alqur'ani ayi mu mutane wa'azi da shi kuma an kai aiki da shi ba za a wahala ba don turawa suna nuna cewa idan an kai aiki da alqur'ani ai shine ke mai da baya taha Allah ya ce ma anzalna alayka alqur'ana litashqa ba musaka maka alqur'ani don ka wahala ba in kai aiki da alqur'ani za ka samu saukin rayuwa sai Allah ya ce illa tadhkiratan liman yakhsha shi alqur'ani wa'azi ne ga wanda zai dauka duk kasashen da ake bi dokokin Allah zaka iske amincin Allah da rahama Allah da saukin rayuwa ya zo gare su duk kasashen da ba abin dokokin Allah ko kana ganin suna cikin sauki ba sa cikin sauki ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون لو ان اهل الكتاب امنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولادخلناهم جنات النعيم ولو انهم اقاموا التوراه والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم ashe bin Allah nake sa a samu sauki wanda sai ce to ai America tana cikin sauki waga America tana cikin sauki kasar da cocaine ta yado a cikin ta kasar da ana kashe mutane ba gaida ba dalili kasar da take zuwa tana harin kasashen mutane tana kashe su wani sauki ne take cikin shi wani sauki suke cikin shi in ka tafi can dukiya kuɗi sun fi dan adam kai abin duniya yafi dan adam to sai kuma shubha da suke kawo wa wani lokaci cikin asbabul al-maqasid al-shar'iyya Allah ya ce ya saukar da alqur'ani dan a yada shi ga duniya to sai su labe bar karkashin wata aya sai Allah wasai su ce aya alqur'ani aya shafi mutanen makka da ma kawai ko mutanen makka da kauyukan da kike wai da makka zuwa madina kenan ya zanna larabawa ko larabawa ma bakin makka
wanda ba su
kasa saudiya ba duban da su sai a ce ina hujja kasa ce ai Allah ne ya faɗa Allah ya ce wa kadhalika auhayna ilayka qur'anan arabiyyan litunzira ummal qura wa man hawlaha
shikenan
don ka gargadi makkar mutanen da kike wayanta ba shikenan ba
an baka cikin sai baka ci
ka gani wa hadha kitabun anzalallahu marakum musaddiqul ladhi bayna dayhi wa litunzira ummal qura wa man hawlaha haka Allah ya ce don ka gargadi mutanen makkar da kike wayanta dan haka mallamai ku zo ku ce ya shafi kowa sai a ce a baka fahimci al-maqasid ash-shar'iyya ba malamai su ce litunzira ummal qura ka gargadi uwar alqariyu ita ce makka wa man haulaha makka tsakiyar duniya take duk garin da ke kewaye da ita man haulaha ne
Allahu akbar
in ma baka yadda da wannan ba to a wanga sai ka dauke shi matsayin mutashabih akwai almuhkam wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi bashiran wa nadhira qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaykum jami'a ga ayin da suka fada qarara gaba din ya shafi kowa da kowa to wannan kaga ilmul maqasid wa alaqatuhu bil qur'anil karim Allah ne ya fadi dalilin da yasa saukar da alqur'ani ba kai ne zaka zuwa ba kai mutane bayanin dalilin da suka sa a saukar da alqur'ani kuma wannan ta'lilat kin zaka same su tsakanin la'alla da kuma lamu ta'lil duka ana samu balma akwai wadanda ake kira al-istinbatat zaka zo ne ka iske wata kalima mushtaqqa sai ka fitar da illa daga cikin ta misali kaga Allah ya ce wa ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina mun sauka muku da nuran haske mubinan kuma ja'akum burhanun min rabbikum hujja ta zo muku daga ubangijinku wa anzalna ilaykum nuran mubina mun sauka muku da haske bayyananne nan malaman da suke magana kan ilmul istiqaq wa ta'lil sai su maka nan akwai ta'lili ja'akum burhanun min rabbikum hujja ta zo muku daga ubangijinku kenan qur'ani an sabkar da shi li yubarhana bihi don aka fa hujja da shi wa anzalna ilaykum nuran mubina mun sauka muku da haske bayyananne ashe qur'ani an sabkar da shi ne litanwir dan ya haskaka wa mutane hanyar da za su bi su samu aljanna shi yasa Allah ce kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nur dan ka fitar da mutane daga cikin duffai duhun kafirci duhun shirka duhun saba ma Allah ila an-nuri zuwa ga haske na imani da haske na biyayya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma yace musaddiqul ladhi bayna yadayhi yana gaskata abin da yake gabanin shi ashe Allah ya saukar da alqur'ani dan ya gaskatar da littafan da suka gabace shi abinda duk alqur'ani ya tabbatar da gaskiya ne to kenan an sabi cikin at-taura da injila qur'ani ya gaskatar da shi gaskiya ne in qur'ani ya nuna ba gaskiya bane kenan yana daga cikin wadanda suka canza abubuwan da ba a ba su idini ba kuma nuri Allah kire shi wa muhaiminan alaihi qur'ani mai tsaro ne ga abinda ya gabata kenan kayyayyakin da aka yi cikin at-taura da injila aka saka su qur'ani ke bayyana su kaga ashe an saukar da shi lil haimana don saboda ni kaga nan bai hito ya fadi lamu ta'lili ba amma kuma in kai ishtiqaqin ta'lili sai ka samu wannan Allah ya kira shi hudan linnasi shari'a ne ga mutane ashe an sabkar da shi don a shiryar da mutane zuwa ga hanyar Allah subhanahu wa ta'ala to wabidhalika yaktamilu at-ta'lil al-musarrah bihi fi al-Qur'an al-Karim aw fi as-Sunnah wat-ta'lil al-mushtaq aw al-mustanbat min al-kalimat al-mushtaqqa min khilal an-nusus ash-shar'iyyah kama yadda malamai suka yi bayani wallahu ta'ala a'lam
barakallahu fikum Abdul Malik Allah saka alkhair
wa iyyakum ya shaykh
insha Allah kenan za a ci gaba da wannan
bayani insha Allah wannan mawdu'i ina garin ba shi kamata a tattauna akan sa sosai saboda ƴan uwa dalibai su fahimci muhimmancin wannan ilimi da kuma wato ka'idojin sa don yana da muhimmanci
barakallahu fikum kenan insha Allah za a tarbe mu a Radio Liberty kare 9 zuwa kare 10 goma Radio Liberty kare 9 zuwa kare 10 insha Allah saboda kenan
9 zuwa 10 safi ko mariki
na dare na dare kare 9 na dare zuwa kare 10 insha Allah
dukkan kwanakin guda biyu
kwanakin guda biyu insha Allah yanzu kenan insha Allah gobe akwai muhadara a nan markazin da'awa tsakanin magarba da Adisha kuma akwai muhadara a ralitinin na Imam Malik akwai muhadara ranar talata nan masallacin juma'a na tawalala kuma da sauran mawdu'a ta ko da bayanai insha Allah
shi wannan mawdu'in shi zamu
sha halarci guran darsa za a ji sauran bayanan guraren da ya kamata a insha Allah kuma ga babbar daurar za a gabatar da ita a NSV Annex insha Allah ita kuma za a fara da ƙarfe 9 zuwa ƙarfe 10:12 insha Allah
to yayi
barkallahu fiku ina yin zami sallama da ku Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaykum wa rahmatullah